Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, yau Laraba 4 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chad kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Dayan dare a nan Washington DC da farko ga Baba Yakubu Makeri da kanin labaran duniya. Da fatan kana lafiya.
Ina lafiya kalau Mahmud. Kanin labaran da yau su ne wato furicin da shugaban Amurka Donald Trump ya shayi akan dangantakarsa da hukumomin leƙen asirin kasar sun dauki wani sabon salo a jiya Talata. Yaman wace Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana kasar da ke fuskantar mummunan rikicin jin kai, akwai alamar lamari zai ƙara yin muni. India kuma ta buƙaci kamfanin Facebook ta hana yaɗa saƙonnin ƙarya akan manhajar WhatsApp.
To makonni biyu bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2018, har yanzu ana ci gaba da kace nace kan kasafin kuɗin.
A zo a baza kolin abin da aka kawo su. Wasu ayyuka da aka ƙara wanda ba a cika mun shi gaba kawo. Aga aina kawai aka sa wannan ayyukan.
Wani ƙarfi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane.
To a jamhuriyar Nijar kuwa an fara shari'ar wani rukunin mutane da ake zargi da alaka da ƙungiyar Boko Haram.
Wannan shari'a wadda aka yi ta wajen juji uku ga shari'a kuma za a yi shugaban kowa da zamanto tabbatacce ne kuma tattauna za a yi magana kowa ya gane.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayanin waɗannan rahotanni. Sannan muna tafa da shirin demokradiyya a yau. Sunana Mahmud Lalo.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Furicin da shugaban Amurka Donald Trump ya shayi akan dangantakarsa da hukumomin leƙen asirin ƙasar ya sake ɗaukar wani sabon salo a jiya Talata. Inda yake tambaya ko hukumar tsaron kasar tana farautar sa ne a wani bangare na bita da kullin siyasa da take masa. A wani sako na Twitter shugaban ya ce cike hukumar tsaron wacce ke kula da galibin ayyukan binciken bayanan sirri ta na'uran zamani da gwamnatin Amurka take yi, inda ya kira ta da mai abin kunya. Lallai hukumar tsaron kasa ta share kiran wayar tarho da sakonnin tas na da suka kai miliyan 685. Trump ya faɗa a wani sakon Twitter yana cewa shin wannan ba karya dokokin bayanan sirri ba ne? Suna kuma ɗora laifi a kan matsalolin na'ura. Yaman wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasar da take fuskantar mummunan rikicin jin kai, akwai alamar lamarin zai ƙara yin muni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa mutane miliyan 22 suna cikin tsananin buƙatar taimako, kuma rabinsu ƙananan yara ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 80 cikin 100 na al'umman ƙasar suna rayuwa cikin talauci, wasu miliyan 8.4 kuma suna fama da yunwa, kuma yaro ɗaya yana mutuwa a kowane minti 10 a cikin ƙasar. Shugaban ƙungiyar tallafawa ƙananan yara ta UNICEF Harriet Ford ta ce sama da rabin asibitocin ƙasar sun daina aiki, saura kuma suna ba su aikin su sosai. Ta ce ba a biyan akasarin ma'aikatan kiwon lafiya shekaru 2 da suka wuce, amma duk da haka suna zuwa aiki saboda sun san ana da bukata.
So as you can see, the social protection system, the health, the education and the water and sanitation are the key elements.
Ta ce kamar yadda kuka sani, shirye-shiryen kare jama'a da na kiwon lafiya da na ilimi da ruwa da tsaftace muhalli su ne muhimman abubuwan rayuwa na kowace jama'a, amma idan duk waɗannan abubuwa suka rushe, to ta ce ba ƙaramin fuskantar bala'i za a gani ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa an kashe akalla ƙananan yara 2,200, wasu kuma da aka jikata sun kai 3,400 tun lokacin da rundunar haɗin gwiwa da Saudi Arabia take jagoranta ta fara kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi a cikin watan Maris shekarar 2015 don taimakawa gwamnatin ƙasar. India ta buƙaci kamfanin Facebook ta hana yada saƙonnin ƙarya akan manhajar WhatsApp, tana mai cewa waɗannan bayanan ƙaryan sun yi sanadiyar ƴan banga suna kashe mutane da dukan mutane a faɗin ƙasar. Saƙonnin ƙarya game da masu satar yara da ya bazo a WhatsApp ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30 a jihohi 10 cikin shekara guda, ciki har da mutane 5 da jama'a suka musu duka har suka kashe su a ranar Lahadi a cikin jihar Maharashtra wanda ke yammacin ƙasar. A cikin wata sanarwa da kalamai masu gauni a jiya Talata, ma'aikatan na'urorin da kuma fasahar sadarwa na India ta fitar da wata sanarwa da ke cewa Facebook ba za ta iya kaucewa yin bayani da kuma ɗaukar alhaki ba idan aka yi amfani da wannan manhajar aikewa da saƙonnin baza labaran ƙarya. Sanarwar ta ce gwamnati ta kuma miƙa kokinta ga WhatsApp ta ɗauki matakin gaggawa wurin kawo ƙarshen wannan abu, kuma ta tabbatar da ganin ba yi amfani da dandalinta wurin baza irin waɗannan bayanan ƙarya ba, in ji ma'aikatan fasaha sadarwa ta India. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallo na matasa da suka makale a cikin wani kogo da ambaliya ta afkawa sama da mako guda kafin ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan 12 'yan shekaru 11 zuwa 16 da mai horar da su mai shekara 25 a ranar Litinin haɗe wuri guda akan wani dutse a can cikin kogon Thong Lang. A halin da ake ciki kuma hukumomi suna kokarin jan ruwa daga cikin kogon, amma ganin za a samu ruwan sama mai yawa kamar yadda hasashe ya nuna, yaran za su buƙaci yin amfani da riga da za ta hana su nitsewa cikin ruwa, yayin da ƙwararru za su riƙa ba su shawaran abin da za su yi, in ji ministan harkokin cikin gida da ake kira Anupon Pongyanda. An ce yaran da mai horar da su suna fama da kasala. Sojojin kundumbala na mayakan ruwan Thailand guda 7 da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran, kuma suna tare da su a cikin kogon. Ana sa ran ganin ƙarin masu zanga-zangan adawar sabuwar dokan sashen shari'a ta ƙasar Poland a yau Laraba, yayin da duban masu maci a faɗin ƙasar aka ji suna suke nuna cewa wannan mataki ne da gwamnatin masu ra'ayin neman sauyi take ɗauka domin mamaye kotunan ƙasar. An ga dubban masu zanga-zanga ɗauke da tutocin Poland da na tarayyar Turai, kuma suna ihu suna cewa kada a mamaye kotuna a cikin birnin Wasau da kuma sauran biranen ƙasar a jiya Talata.
Babaya kuma makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, kasashe masu iyaka da teku a yankin Afirka ta Yamma sun yi wani taro a Abuja, babban birnin Najeriya, inda suka yi nazari kan ƙarfafa dokokin hukunta masu fashin teku da kan yi barazana ga masu hada-hadar kasuwanci da masu niyyar zuba jari a yankin. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adam Yalikaya ya aiko mana.
Taron da ya tara manya alkali na kasashen don ba ni gishiri in ba kamanda kan dokokin da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya ke cewa Najeriya ba ta da irin waɗannan dokoki a tsarin mulki da za a riƙa amfani da su don katse hamzarin 'yan fashin tekun.
A lot of our maritime legislation dates back to the colonial times.
Babban alkalin ƙasar Gambia Hassan Bubakar Jallo ya ce dokokin da ake amfani da su a kasashen tun zamanin mulkin mallaka aka tsara su, da haka akwai buƙatar sabunta su don su dace da zamanin yau. Bubakar Jallo ya ce akwai muhimmancin samun dokoki masu kwari don lamarin 'yan fashin teku ya shafi dukkan kasashen duniya ne. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya Hassan Bello ya ce rashin dokoki masu kwari na kawo gagarumar asara ga Najeriya ta hanyar fargabar masu zuba hannun jari da ke ɗare-ɗaren cin karo da ɓarayin teku.
Yawanci shi yasa duk duniya yanzu an san cewa Gulf of Guinea da ka yi magana ana fashi sosai, da kuma gaɓoɓin teku na Najeriya. Shi yasa yadda na faɗa an sama idan jirgi zai zo Nigeria sai an sami shi inshora mai yawa. Wannan inshora fa da ni da kai mu za mu biya kuɗin nan. Banda haka nan kuma a harkar da ke damun mutane shine wasu ba sa ma son su zo da jiragen su a Nigeria saboda za a fashe. To idan ya kai haka nan kuwa za ka ga kudurin da da gwamnati take da na fitar da kaya. Za ka ga ya samu matsala. Dole a dage aka a duba a yi magana a samu yarjejeniya a tsakanin ƙasashe a ga me zai faru.
Wani ƙwararre a lamuran zuba jari a Najeriya Muhammad Kashim ya ce da zarar an samu ƙwararren dokoki, Najeriya za ta ƙara bunƙasa ta fannin ɗimbin lamuran raya arziki da ke zuwa daga hada-hadar teku.
Za ka ga mafi yawa za su ce in ma suka yadda za su kawo sai su ce to in aka samu wata matsala za a koma ne a yi hukunci da irin dokoki irin na ƙasashen Turawa.
An ga alƙalai da dama daga babbar kotun tarayyar Najeriya da takwarorinsu na Afirka masu magana da harshen Ingilishi a taron. Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu Alkaya. Yanzu kuma sai batun kasafin kuɗi. Makwanni biyu bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kan kasafin kuɗin shekarar 2018 har yanzu ana ci gaba da kace na ce inda ke takaddama kan ƙarin kuɗaɗe da aka yi a kasafin da kuma wasu ayyuka da aka cire a cikinsa. Daga Abuja da ya ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Ko da yake shugaba Buhari ya yi ƙorafi cewa an matsa masa ne ya sa hannu saboda kawai a yi wa al'umma aiki. Sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya ce akwai abin dubawa akan ƙorafin nan na cushe da ake zargin majalisar ƙasa da yi.
Abin da yake so shi ne tsirrike magungunan wannan al'amari na kuɗi da kuka da ake maganar budget na maganar kasafin kuɗi. Zan so in kira shugaban ƙasa da babban murya da ainihin ofishin yin budget na kasafin kuɗi a zo a baza kolin abin da aka kawo musu ba su gami su kawo. A baza koli wasu ayyuka da aka ƙara wanda ba a cin abin da shugaba ya kawo. A ga aina kawai aka zawo yana ayyukan. A zayyana mana aiki wuri kaza ya mace sun zo da shi ta baya cikin shirinmu kuɗi kaza ne aka aiki ya sa a wuri kaza mu gani a ina ne a wanzu ba za a kai wannan ayyukan so a kai musu wannan ayyukan. Muna roƙon Allah muna roƙon Buhari ya sa mutane su yi mana wannan. A zo a bar da kola ga ƴan Najeriya ga abin da aka yi ga abin da kawo kowa sani na karance shi layi layi kalma kalma to abin da ka dawo shi kuma gashi yanzu an rige abu kaza a wuri kaza gashi an rige abu kaza a wuri kaza gashi. An rigya kaza abin ka kawo na kasafin kuɗin ya aiki kaza gashi kuma an kawo aiki a yi kaza a wuri kaza gashi kuɗin shi kaza an kawo aiki kaza da baya cikin shirin gashi kaza kaza a zo an kawo duniya su gani mu gani abin da yabo ne tsakanin da Allah ka yi ko kuwa akwai son zuciya a ciki.
Amma a kokarinsa na bayanin dalilan da ya sa 'yan majalisar suka yi wa kundin kasafin kuɗin banagaran bawul bayan shugaba Buhari ya miƙa musu, shugaban kwamitin kula da harkan kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata Ɗanjuma Goje ya yi bayanin hujjojinsu.
Farashin mai yana tashi a kasuwan duniya gaba ɗaya, su mutanen gwamnati shugaban ƙasa ya zo mana da farashin mai akan $45 a kowane barrel ɗaya, amma mun san kuɗin ya wuce haka to mun ƙare da yawa ba sai mu ƙara $6 ba mu ƙara da kanmu ba. Mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran makarabansa su executive su muka yi shawara kuma ya kamata a ƙara kan wannan farashi a ƙara $6 so sauran aka samu ƙarin kuɗi. Wannan ƙarin kuɗi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane, misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da $109 billion. Ɓangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru huɗu ko biyar suka wuce. Amma ba a amfani da dokar nan an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗinmu kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zama na an ba da shi a wajen harkar kiwon lafiya. Ba taɓa haka ba to bana mun fara.
Akan wannan al'amari dai tsohon ɗan majalisar wakilai Dr. Haruna Yarima ya ce dole ne a sake fasalin yanayin ayyukan 'yan majalisar gaba ɗaya idan ana so a ga canji a yaƙi da cin hanci da rashawa.
Ai kwanan nan wani ɗan majalisar ya fita ya gaya wa duniya akan cewar ana ba ɗan majalisa sanatoci $13 million kowane wata akan matsayin allowance. Aikin me suke yi da za a biya mutum a Najeriya nan yau akan cewar $13 million kowane wata? Wannan ayyukan kwamiti da ake ta yi a cikin majalisa abinda suke kira a Turanci way oversight function ba abinda ake yi a cikin wannan illa kumbiya illa babakere illa rubuta takardu na ƙarya na boge. Shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya tsaya tsayin daka a tsayar da wayannan abubuwa dinnan abin da ke faruwa a majalisa.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah, wanda ya cuci ba Allah.
To a jamhuriyar Najeriya ko dake makwabtaka da Najeriya, a karan farko an fara sauraron shari'ar wani rukunin wato rukuni mai kimanin mutane 40 da ake zargi da alaka da kungiyar Boko Haram a Difa. A maimakon abin ninya mai da aka saba da nufin takaita wahalar iyalan waɗanda al'amarin ya shafa. Inda wannan karan alkalai uku ne suke sauraron karar domin kaucewa tsaikon da aka samu a baya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Sule Mumuni Barma wanda ya fara da kalaman babban alkali mai shigar da kara Shu'aibu Suna.
Wannan shari'a wadda aka yanta wajen juji uku ga shari'a. Akwai gatan jama'a, akwai wanda aka ce ma garfe, akwai kuma lauyoyi, kuma za a yi shugaban kowa ya zamanto tabbatacce ne kuma tattauna za a yi ayi magana kowa ya gane. Za ina fatan da atuka wanga da a karo na farko zakko da zamu nan zuwa gaba mutane za su ci gaba da gane yanda muke tsaya da sharamu.
Yan uwa da dangin waɗanda suka fada hannun mahukunta a sanadiyar zargin kasancewa mayakan Boko Haram sun tofa albarkacin bakin su a game da wannan zama.
Gaskiya mun goye ba 100% wannan harkar. Tana kan cika harkar da aka yi wannan. Akwai masu laihi, akwai marasa laihi. Manya suka yi magana sun ce wanda bai laihi za su kashe. Kuma dole mu yan gari mu yi haƙuri mu amshe shi da hannu biyu.
Samar da madogara domin mutanen da kotu ta wanke daga zargin ta'addanci na daga cikin abubuwan da ƙasar Niger da masu hannu da shuni suka ƙudurtawa kansu. Kamar yadda tuni wasu tsofaffin mayakan ƙungiyar Boko Haram da suka miƙa wuya ke amfana da hanyoyin neman na kai a wani yunkurin sake mayar da su cikin al'ummomin da suka fito ta yadda za su rungumi sabuwar rayuwa daidai da ta kowane mutum, in ji shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya Haut Autorité à la Consolidation de la Paix Colonel Abu Tarka.
Certains prisonniers seront innocentés et relaxés.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya shari'a yau talasarta kowa da taka.
Tarfatan za a mun afuwa sunan alkalin Shu'aibu Sauna. To waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 17. To ko me masana ke cewa dangane da batun sauye sheka da wasu 'yan jam'iyyar APC ke kokarin yi a Najeriya? Wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin demokradiyya zai dubi a kai a wannan karan.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar hanna yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba guzuri tsoman da ake yi ne tsakanin jami'ar ta APC mai mulkin Najeriya, musamman ma wasu ƴaƴanta dake cewa za su koma daga inda suka fito, wato jami'ar ta PDP. Da ma nasarori ko akasi da jami'ar ta samu wanda har ma zaɓe za su dagwara ta akan mizani domin sake zabanta. Shine batun da zamu tattauna yau, kuma zamu tattauna wannan batun ne da Dr. Tukur Abdulkadir, malamin kimiyyar siyasa dake babban kwalejin kimiyya da fasaha dake Kaduna, wato Kaduna Polytechnic. Kuma na fara tambayan dakta ne ko yana ganin ayyukan gwamnatin APC cikin shekaru uku ya ba damar miƙe kafafunta lokacin zaɓe mai zuwa?
Ina ganin a tsarin siyasa da kuma yanayi na zaɓe da ake a wannan shirin gudanar da shugabanci irin namu, kuma ko ba namu ba ma, ina ganin ba kowane shugabanci ne shugaba zai tunanin cewa kawai gara ya zai shantake ba tare da ya yi tunanin samun wata adawa ko kuma ainihin matsala daga waɗanda su ma za su yi koma jin neman wannan mukami ba. In aka dawo daga muka dawo kan tambayar ka, akwai abubuwa da yawa da za ka iya gani, misali na ci gaba daidai gurgudu. Amma gaskiya abubuwan da ake ba wai ban tsammanin ya isa a ce gwamnati ta zauna kawai ba ta la'akari sauran kuma bukatu ko kuma sauran wasu al'amura ta ce wannan abin da ta yi kaɗai ta wadatar. Yanzu misali in ka kalli arewa maso yamma, kaga mu ai ba mu fuskantar wannan yanki, ba fuskantar matsalar Boko Haram, amma kuma kaga abin da ke faruwa na matsalar tsaro ya yi kayamali ya tsanani, inda ba za ka iya gaya ma mutanen misali jihar Zamfara, misali ko wasu bangarori na jihar Kaduna kamar karamar hukumar Birnin Gwari da wani bangare na Giwa da sauransu, ka gaya musu cewa misali an ci gaba a yanzu ba, saboda shekarun baya akwai matsaloli amma ba su tsananta suka faɗa da suka kai irin halin da ake ciki a yanzu ba. Yankunan mu wani lokacin ka tashi kamar daga nan karamar a jihar Kaduna tsakanin Zariya zuwa Shika zuwa Funto zuwa Giwa, al'amari ne wanda yake kusan ɗaya ne lokacin da ba za ka ji ana cewa an fashi mutanen da suke amfani su kakkashe jama'a su abin da suka ga dama ko a faɗa ƙauyuka tarwatsa mutane daga ko'ina. Saboda haka bayan da za a ce a yanayi irin wannan ce kuma gwamnati ce za ta shanta fit ba za ta kokari ta lallashi mutane ko kuma ta ƙara nun ta yi kokarin da kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba aƙalla kafin zaɓe domin ƙara nuna wa mutane cewa tana ayyukan da aka zaɓe ta sai.
To don kana nufin kenan ma tsaron da gwamnatin ke ƙirarin ta samu nasara a kai da sauran rana a kafa idan na fahimce ka?
Ba adalci ne ba a ce ba ta yi kokari ta wajen yaƙi da 'yan Boko Haram ba. Wannan kam tabbas an samu nasara. Ba za a ce kuma kowane bangare da ke arewa maso gabas an kawo ƙarshen al'amarin ba, amma dai ɗan gudun hijira da dama suna komawa wurarensu. Sannan kuma yanda ake samun tashin bama-bamai misali a garuruwa irin su Kaduna, irin su Kano da su Abuja yanzu kaga babu. Saboda haka a nan gurin za ka dole ka yaba mata. Amma wajen magana sauran al'amura na harkar tsaro ta ga shekarun 'yan watannin nan ko kuma daga shekara biyu zuwa wani abu a yanzu a hanyar Kaduna zuwa Abuja duk da 'yan sandan da aka sa har yanzu nan ba zai wahala a yi wata guda ba ka ji an ce da kusan kullum ne. To lokacin da 'yan sanda suka hukumar 'yan sanda suka kare jami'an su an ɗan samu cigaba abin ya takaita bayan da aka sa ba samu kusan bara ba misali. To amma har yau akwai wannan matsaloli kamar yadda muka magana mutanen da ke karamar hukumar birnin Gwari ba za su ce maka akwai shugabanci a yanzu ba. Kawai sun san dai misali cewa suna Najeriya ne ballantana kuma mutanen jiha da fara musu. Saboda haka ka riga in aka ce ba a yaba ma ɓangaren ba za a kalli abin gaba ɗaya a ce a gwamnati ta kansa ba. A inda ce nasara shi ne magana bisa fahimta ta, amma abin da ya shafi arewa maso yamma gaskiya ba magana nasara ta harkar tsaro kuma ya zama wajibi wani ta tashi tsaye ta magance waɗannan matsaloli kafin ainihin lokacin zaɓe. Idan ba ni tsammanin mutumin da ke mutanen da suke fuskantar irin waɗannan matsaloli za ka iya ce masu zo su zaɓi gwamnatin da ta kasa kare su ko ta kasa ba su 'yan sanda ko sojojin da za su kare su duk da ƙoƙarin da ake a yanzu, amma dai ƙoƙarin bai kawo ƙarshen wannan ta'addanci waɗannan marasa imani da suke a waɗannan yankuna ba.
Dakta, mu duba 'yan jam'iyyar nan na PDP da suka shigo jam'iyyar APC kuma yanzu suke barazanar ficewa, ya kake ganin hakan zai yi tasiri a sake zaben APC a shekara mai zuwa?
To idan muka kalli irin waɗanda suke misali a cikin wasu daga cikin jigajigan wannan tafiya a baya can ko da ba sa jam'iyyar misali lokacin da ba aka fita jam'iyyar APC ba shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya takara a jam'iyyar CPC da ANPP da APP. To a wannan lokacin gaskiya kaga duk da haka kasancewar ba sa tare amma ko bai sa ainihin jam'iyyar Janar Muhammadu Buhari ya kasa cin ko samun kuruwa jihohi irin su Bauchi, irin su Sokoto, irin su Adamawa da sauransu ba. Amma kaga jihar Kwara tun a baya dama akan samu matsala ta wajen samun goyon baya da jam'iyyar. Gaskiya ban tsammanin in ba zaɓen shekara biyu da uku da ya wuce ba jam'iyyar APC ba ta taɓa cin Buhari bai taɓa samun nasara a cin zaɓe a jihar Kwara ba. Kuma kaga wannan za ka ce gudunmuwar shi sulhun su Sanata Bukola Saraki ne ya haifar da nasarar da aka samu a yanzu.
To akwai jihohi irin su Sokoto, akwai Kano.
Da jiha kamar Kano kowa ya san kusan za ka ce duk Najeriya ba inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake da magoya baya dama baya ga yawan Kano da kuma Karbuwa. Ko a lokacin zaɓuɓɓukan baya Buhari bai taɓa faɗuwa jihar Kano ba. Ba kuma yana nufin wai ƙuri'un da aka samu shekarun baya a yanzu ma za a iya samu waɗannan shekara uku da ya wuce za a iya samu waɗannan ƙuri'u ba. Ba kuma yana nufin za a ce gudunmuwar mutane irin su Aliyu Amaku misali suka bayar da su gwamnatin Bual da su Bukola Saraki ko da su Kwankwaso babu wai ba ta yi tasiri ba. Sun taka muhimmiyar gudunmuwa wajen samun nasarar da jam'iyyar ta yi a waɗannan jihohi. Amma abin da ya kamata mu tuna shi ne ko a baya wanda shi Buhari ya sha izini lokacin da ya takara a baya sau uku. To ya ci waɗannan jihohi. Saboda haka a yanzu ɗin ko ba ni tsammanin zai rasa sai dai fa a tsarin tafiya irin na shugabanci musamman siyasa ta zamani ko mutum ɗaya ne ka rasa asara ne. Saboda haka idan wasu mutane da suke da faɗa a ji a musamman irin tsarin siyasa na jari hujja da ake irin yanzu da kuma yanda masu kuɗi wanda suka tara suke da tasiri a siyasa wanda kuma ba bambanci a tsakanin jam'iyyar APC da PDP in dai a yanda ake gudanarwa ne harkar faɗa abin da masu kuɗi da masu wanda suke da su ne kaɗai ke da tasiri a siyasar dama. Waɗannan gwamnoni sun samu dama tun da sun mulki jihohinsu sun kasance su ne suka fi kowa kuma ƙarfi da dukiyoyi a waɗannan jihohi. A wannan tsarin wannan siyasa zai wahala jam'iyya ko ɗan takara a ce ba zai samu matsala ba idan ya rabu da irin waɗannan masu fada a irin tsarin siyasa wanda kudi ke.
To idan muka jinjina batun tsaro mai nasaba da Boko Haram da kuma yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin ke yi a halin yanzu, idan muka daga ro gwamnatin nan a bisa mizani, kana ganin zamu same ta da wani nauyi?
To kamar yadda kai magana tun da idan aka cire misali kokarin da take na yaki da rashawa da cin hanci, zamu iya la'akari da irin kokarin da suke yanzu musamman na irin fito da tsare-tsare na raya hanyoyi na cikin kasa da kuma yanda suka taso wajen kokarin shigo da tsarin sufuri na jiragen kasa wanda aka rusa kusan sama da shekaru 30. Idan muka ga abin da yake faruwa a sauran yankuna, ana nuna mana kusan cewa yanzu an kusa kammala ainihin sashen jiragen jirgin kasa tsakanin Eko da Ibadan da kuma yanda aka shiryo cewa daga kowane bangare musamman daga Lagos zuwa Kano da kuma bangaren ainihin Lagos kuma zuwa bangarori na kamar kudu maso gabas da kudu maso kudu misali. In har aka samu nasara aiwatar da waɗannan tunda an fara ne, to ina ganin cewa zai zamanto wata manuniya ce ta wajen irin hanyar za ka ce na samun nasara. Misali kuma ta harkar aikin gona, da yawa manoma musamman abin da ya shafi harkar noman shinkafa, kaga da yawa mutane mun koma cin shinkafa ta gida, da yawa za ka ji mutane suna bayani cewa sun fi cin shinkafa gida yanzu wanda shekaru uku da wuce, kuma gaskiya ba wannan. Sai dai in kana tafiye-tafiye ne kai mai bin wuce, a misali kana bin hanyar ka zo zuwa Kano ka zo Kura kai ta ganin wannan. Amma dai misali a yanzu manoma da yawa gaskiya dubbai sun nuna, ana yawan bayanai da ke nuna irin samun nasarar da aka yi ta wajen kokarin farfado da aikin noma musamman ta bangaren aikin shinkafa. Amma kuma in mutum yana akari da kuma har yanzu dai misali taki, kuma ko a bara misali an samu nasara an ta wajen takaita farashin shi, amma dai kusan za a ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi har yanzu wajen laya aikin gonan misali, wanda kuma har yanzu za a ce an samu nasarar ba. Don ko misali muka yi la'akari da yunkurin da aka yi a baya wajen yashe kogin Kwara misali ta wajen har zuwa tashan Baro, kafin kusan yanzu za mu ce aikin ya tsaya. In kuma ana yi ne gaskiya jama'ar Najeriya ba su suke jin me yake faruwa a waɗannan wurare ba. Wala an nagila ba daga yankin muke ba. In kuma ana wani aiki, to za mu ce ma'aikatar da take da alhakin kulawa da wannan aiki kusan ba ta cika gaya ma mutanen Najeriya abin da ake ciki ba. Saboda haka ba za a ce wajen in haka aka in misali har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan abubuwa, za ka ce an samu wani kusan juyin juya halin samun hanyar ci gaba na zamani. Amma kuma kaga dai har yanzu matsalar wuta tana nan yanda take. Illa dai misali za ka iya cewa in ka kalli kamar a siyasar kasashen waje, za ka ce tasirin Najeriya yanzu ya ɗan ƙaru da martabar ta fiye da a shekarun baya ta wajen yadda ake ganin alamar karɓuwa da wasu ɓangarori harkar ko diplomasiya, da kuma yanda wasu daga cikin wakilan da suka samu nasarar cin nasarar zaɓuɓɓuka da aka riƙe a 'yan shekarun baya shekaru uku zuwa yanzu haka. To ta nan gurin za ka iya cewa an ɗan samu wasu an samu nasarori ta wannan fuska ɗin.
Kash, ba iyakan tattaunawar kenan ba, amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a tarbiyyar mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Tukur Abdulkadir na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna, sai Cuba Hiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla yanzu kuma ga labari a takaice.
Furicin da shugaban Amurka Donald Trump ya shayi a kan dangantakarsa da hukumomin leƙen asirin ƙasar ya sake ɗaukar wani sabon salo a jiya Talata, inda yake tambaya ko hukumar tsaron ƙasar tana farautarsa ne a wani ɓangare na bita da kullin siyasa da take masa. Yemen, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasar da take fuskantar mummunan rikicin jin ƙai, akwai alamar lamari zai ƙara yin muni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa mutane miliyan 22 suna cikin tsananin buƙatar taimako, kuma rabinsu ƙananan yara ne. India ta buƙaci kamfanin Facebook ta hana yaɗa saƙonnin ƙarya a kan manhajar WhatsApp.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma an jima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
wanda ya tani gabatar da shirin, sai Chuba Hiro Diudune wanda ya tsara shirin baki ɗansa, sai injinanmu kuma Patrick Mahmud Lalo ke cewa sai an jima a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.